This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryensa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar za ku ji mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da lol da kuma niyyar dukkan sazangon FM. Ana iya ma sauraron wannan tasha ta yanar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraro masu assalamu alaikum, yanzu ma tare da Jummai Ali da sauran abokan aiki Sahabu Imam Aliyu ke farin cikin gabatar muku da shirin a wannan hantsi.
Shirin da bai san gwamnati ba, yanzu ka je ka dauko masu ba da shawara da a ƙarƙashin gwamnatin ka 112 komishinoni guda 20, da wani kuɗi ne zaka biya su? Kan ka lura Taraba state ne wanda babu wasu industry, kowa ya sa hankalin sa kan gwamnati.
Jigajigan jam'iyyar hamayya da gwamnati a jihar Taraba kuka ji, muna da rahoto bayan labaran duniya. A Nijar kuma an kaddamar da wani littafi da nufin hana aiwatar da hukuncin kisa a kasar. Salihu Garba na tafi da shirin da rashin tayi. Sannan mu ba ku dama ku masu sauraro ku bayyana ra'ayoyinku da ku bari akwatin sakonni. Ga labaran duniya yanzu.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga kuma labaran. Wasu 'yan mata guda biyu da ake kyautata zata 'yan kungiyar Boko Haram ne sun kai tagwayen harin kunar bakin wake na bom suka kashe akalla mutane 9 da raunana mutane 29 a arewacin kasar Kamaru. Hukumomi sun faɗa a jiya Lahadi cewa an kai hare-haren a ƙauyen Kamfaleri kusa da garin Mura. Tashin bom na farko da aka tada kusa da wata kasuwa ya fi jikkata mutane. Jami'ai sun bayyana cewa yawancin waɗanda suka ji raunin sun ji munanan rauni. A ranar Asabar ma 'yan kungiyar Boko Haram sun kai hare-hare a ƙasar Chadi suka kashe kusan mutane 40. Hare-haren da 'yan kungiyar Boko Haram suke kaiwa izuwa yanzu sun kashe kimanin mutane 20,000 da sa kimanin mutane miliyan 2 rasa matsuguninsu a ƙasashen Najeriya da Kamaru da Chadi da kuma jamhuriyar Nijar.
Jiya Lahadi kasar Rasha ta kaddamar da sabbin hare-hare da jiragen saman yaki a kan 'yan tawayen Siriya da nufin taimakawa gwamnatin Bashar al-Assad sake kwace yankuna da tarasa. Rasha ta ce hare-hare da ta kai sun afka sansanoni guda 63 da suka lalata 53 daga cikin wannan adadi. Yawancin hare-hare a jiya Lahadin ta kai ne a yankin da ake kira Talsik na lardin Idlib da ke hannun 'yan tawayen Siriya. Rasha ta bayyana wuraren da ta kaiwa harin a zaman yankuna da suke hannun 'yan tawayen ISIS. To amma kuma yawancin wurare da ta faɗi ba 'yan ƙungiyar ta ISIS ba ne suke mamaye da su, amma wani ɓangare ne na 'yan tawayen Siriya da suke fafatawa da gwamnatin ƙasar. A ta hira da wani gidan talabijin na Rasha ya yi da shi, shugaba Vladimir Putin ya kare shishigin da Rasha ta yi a Siriya. Yana mai faɗin cewa ta ɗauki matakin ne domin daidaita al'amura a ƙasar da kuma samar da kafar yi da wajewa a siyasance. To amma kuma shugaba Barack Obama na Amurka ya ce hare-haren da Rasha take kaiwa a Siriya ba komai bane illa yaudara. Shugaban Amurka ya yi wannan furcin ne a wata hira da shirin gidan talabijin na CBS da kenan Amurka da ake cewa 60 minutes da aka yi da shi jiya Lahadi.
To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaba Alexandra Lukashenko na ƙasar Belarus ya lashe zaben da aka yi a ƙasar da gagarumin nasara. Shugaban ya lashe zaben da aka je Lahadi na wani wa'adin mulki a karo, wato karo na 5 a zaben da yawancin masu hamayya suka kaurace. Hukumar zaben kasar ta bada rahoton cewa shugaba Lukashenko ya samu kashi 83.5 na ƙuri'un da aka kada. Wakilan kungiyar haɗin kai da matakan tsaron Ture da ake cewa OSCE a takaice sun nazarci zaben. Yau Litinin ɗin nan, idan Allah ya yarda, ƙungiyar ta OSCE za ta gabatar da rahoton ta ga ƙungiyar ƙasashen Turai. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya ambaci majiyoyin diplomasiya na faɗin cewa a shirye ƙungiyar EU take ta ɗage takunkumin da ta azawa a ƙasar, aƙalla na wucin gadi. Yawancin 'yan takarar shugaban masu hamayya an kama su bayan zaben da aka yi a shekara ta 2010, yayin da 'yan sanda suka kama dubban masu hamayya. Sai da tsohon ɗan takara Nikolai Stakevich ya shafa kusan shekaru 2 a gidan yari kafin haka kwatsam shugaba Lukashenko ya bada umarnin sakin sa a watan Agusta tare da wasu fursunonin siyasa guda biyar. Ana zaton ya sako ƴan siyasar saboda kila kasashen yammacin duniya su dage takunkumin su da suka azawa a kasar a saboda yadda gwamnatinsa take musgunawa masu hamayya.
An saki zubar da jini jiya Lahadi a kasar Isra'ila inda aka yi makonni biyu ana yin tarzoma tsakanin Falasɗinawa da Isra'ila ba tare da kowane bangare yana ta yin samun zaman lafiya ba. Wani harin da Isra'ilan ta kai da jirgin saman yaƙi a Gaza domin mai da martani ga harin roka da Falasɗinawa suka kai ya kashe wata mace da mai juna biyu da ƴarta ya ƴar ƙarama. Jami'an kiwon lafiya sun ce matar da ƴarta sun mutu ne lokacin da ginin da suke ciki ya rushe. Mutane da dama ne suka ji rauni. Daga bisani jiya Lahadi harbe-harben da Isra'ilan ta yi ya kashe wani yaro ba Falasɗine ɗan shekara 13 da haihuwa a lokacin da aka yi arangama a wajen wani bincike kusa da birnin Ramallah na gabar yammacin kogin Jordan. Sojojin Isra'ila sun ce masu zanga-zanga sun kai musu hare-hare da duwatsu da kuma kwalaben da aka dura wa kananzu da aka makala kyalle da a bakinsu kuma aka cinna wuta. Falasɗinawa sun ji rauni a lokacin da aka yi mummunar zanga-zangar. Labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Albarkacin shagulgulan shekara-shekara na masu adawa da hukuncin kisa da aka yi ranar 10 ga watan 10, ƙungiyoyi da suke yaƙi da dokar kisa sun ƙaddamar da wani littafi da za a yi amfani da shi wajen wayar da kan masu mulki game da rashin cancanta zartar da hukuncin kisa a ƙasar Nijar. Ga wakilin sashen Hausa daga yankin Suleiman Muni Barma da ci gaban wannan rahoto.
Alhaji Mustafa Kadi Ummani na kungiyar Kodayo ya bayyana cewa sun kiyaye duk wani abin da zai kawo sabani ga tsarin zamantakewar al'umma wajen hada wannan littafi.
Littafi wanda muka rubuta mun yi zancen dokoki na kisa da kasashen waje da nan kasanmu, sai muka dibi wato bangaren addini miyace da addini namu na musulunci da na kirista. Shin wai in an dibi ma baya al'adu mi suka kumsa a wannan huska? Yana in aka dibi kawo shari'a tamu mi ta kumsa, mi ta ce menene ya kamata a yi? In aka dibi kawo haƙƙin ɗan adam mi ya kumsa a wannan bangaren? To wannan sai muka ga duk wanda ya samu ya karanta wannan littafi za ya gane abubuwa da dama.
Mustafa Kadi ya ƙara da cewa kundin tsarin mulkin Nijar ya haramta raba ɗan adam da rayuwarsa, saboda haka ya yi kira ga hukumomin jamhuriyar Nijar.
Kundin tsarin mulkin ƙasa ya ce kwata-kwata ka a yi da rayuwar ɗan adam. Idan kuka dibi kawa tarihin duniya, ai masu hukunci irin wannan doka su ne take shafa. Kinan su tausaya ma kansu wannan na farko. Na biyu, tunda duniya ta sama wata hanya gaba, hanya ta kare haƙƙin ɗan adam. Kuma nan jamhuriyar Nijar mun ce mun amince ma demokrasi, mun ce muna kamna a kare haƙƙin ɗan adam. Ya kamata shugabanninmu kowa ya komo bisa gaskiya.
A cewar waɗanda suka hada wannan littafi, kafafen yaɗa labarai na da babbar rawar da za su taka wajen soke dokar hukuncin kisa a Nijar. Saboda haka aka dora wa ƴan jarida nauyin wallafawa domin jama'a ta fahimci illar zartar da hukuncin kisa a ƙasar da ta rungumi salon mulkin demokradiyya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Daga jihar Taraba kuma Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da cewa takaddama ta kunno kai a jihar dangane da matakin naɗa hadimai 112 da gwamna Darius Isiyaku ya yi baya ga kwamishinoni 20 da ya miƙa wa majalisa sunayensu domin tantancewa.
Tuni ma wannan sabbin naɗe-naɗen ya raba kawunan 'yan jam'iyyar PDP da ke mulkin jihar, inda wasu ke zargin ana nuna musu wariya. Kamar yadda wannan jigon jam'iyyar ke kokawa.
Yaddace na PDP wani chairman ne na pensioners na Taraba State da local government branch.
Wa kenan?
Surana Alhaji Kabiru Zakari na. Muna gani kamar a gefe mu gaskiya ba ta mutu ba. Saboda gwamnati kuma na kowa da kowa duk lokacin da mulki ya zo ya kamata kowa ya amfane shi. Tunda da dalilin da aka yi da advisor da special wire duk da aka yi ba za ka samu Hausa Fulani daga ciki ba. Musamman ma Lau ba da ki ko ɗaya ba, Garin Dogo ba da ki ko ɗaya ba, Lau B ba da ki ko ɗaya ba, Abare ba da ki ko ɗaya ba.
Ku ba muku adaji iya amma ku ne fa NPDP.
Mu da NPDP to musamman ne yake faruwa ba. Tun 1999 muke PDP har yau kuma mun bar PDP nan ba. amma kuma ga irin abin da muke fuskanta mu
kamar ƴan jam'iyyar PDP da ke mulki a jihar bisa ga dukkan alamu da wannan nadi na mukamai da gwamnati Darius yayi bai wa wasu ƴan jam'iyyun adawa dadi ba Alhaji Hassan Jikado da ke zama shugaban jam'iyyar APC a jihar Taraba yace ma abun kunya ne irin abun da ke faruwa a jihar a yanzu
tubin da bai san gwamnati ba yanzu ka je ka dauko masu ba da shawara da a karkashin gwamnatin ka 112 komishinoni guda 20 da wani kuɗi ne zaka biya su kai da baka iya yi aikata wani aiki na azo a gani tsawon wata 5 yanzu kana fama baka yi komai ba kuma bamu san wani bashi kake biya ba ga ma'aikatan da suka bari aiki ba a biyan su ga kadanan hukumomi sai wani wata ya ƙara sannan a biya su alhali kuma ana samun kuɗi daga gwamnatin tarayya sannan kuma ga sarakunan mu ba a biyan su akan kari sannan aje a dauko waɗannan mutane yanzu a ce za a biya su nawa za a ba su ko kuma kyauta ne za su yi aiki idan kyauta ne mu ma sai mu shiga ciki saboda tun da can mu muna aikin kyauta sannan kuma meye nufin su
to sai dai kuma a matanin da me da Gwamnan jihar Taraba Ati Dare Disan Isaku ta bakin hariminsa ta fuskacin harkokin siyasa Alhaji Abubakar Bawa ya ce ba haka mazancin yake ba.
Idan ka lura Taraba state ne wanda babu wasu industry kowa ya sa hankalinsa a kan gwamnati. To ba abin da za ka yi a dole dai ka kawo mutane domin su ba su samu alfarman gwamnati. Shi ne kawai.
To gashi kun kuna tankaɗe da rarraya na ma'aikata sannan kuma kun ƙaro masu ba da shawara da yawa haka.
A to ai ma'aikatan tankaɗe da rarrayan shi ne ana dubawa ka shiga aikin nan ta hanya da ya kamata ne ko ka shiga bayan fage. Shi ne ai ba abin da ya hada magana.
To akwai su MPDP da suna ganin kan cewa an fifita wasu akan wasu. Misali sun ba da misali akwai wasu mazaɓu da ba dauki kodi daga wajen su ba amma an dauko daga wasu me kuka yi kun biyan kuri'u ne koko
a to ai dama dole idan an yi irin wannan abu dole zaka ga akwai wuraren da za a samu korafai to wannan kuma siyasa ba za a rasa ba duk dai abin da ake yi duk wanda kaga an yi wani kuskure a wani wuri sai ya yi hakuri kuma ya kawo yadda za a yi a yi gera.
Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Za mu kawo muku shirin da rashin ta yi kamar nan sai a ci gaba da shakatawa da wannan kiɗan kalangu na Malam Bello. Sha kiɗa a koma bakin aiki karfe 3:14 da yan kai sashen Hausa na muryar Amurka kuke saro ga Saliu Garba da shirinmu na gaba.
Da rashin tayi akan bar araha. Jama'a barkamu da sake saduwa a wannan filin da ke tabo batun kasuwanci. Da tattalin arziki. Salu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin tayi. To sabuwar gwamnatin shugaba Buhari ta ce za ta fito da wani tsarin kasafin kuɗi da ya sha bamban da irin tsarin da kasar take amfani da shi tunda ta samu yancin kai. Sabon shirin shine zero based budget a turance. Shin menene ma'anar wannan sabon shirin? Menene bambancin sa da na da? Ta yaya zai taimake tattalin arziki? Menene ma manufar wannan sabon tsarin? Domin samun asar da waɗannan tambayoyin da ma wasu, filin ya gayyato masani da zai mana fashin baki. Bayan bakon namu ya gabatar da kansa, na fara masa tambaya kamar haka.
To, sunana Sama'ila Ibrahim Rimaye, ni akanta ne a fannin karatuna da kuma aiki.
To, wannan sabuwar gwamnati da aka yi a Najeriya. Ta ce za ta yi amfani da abin da ake faɗa a turance zero based budget.
Na'am.
Ina son kai wa mutane bayani dalla-dalla menene ake nufi da zero based budget, meye ma'anarta a Hausance?
Doma Abdulla Salihu Garba. Wato zero based budget. Wani budget ne ko kasafin kuɗi na tarayyar Najeriya wanda shi ya sha bamban da sauran kasafin kuɗi da ake yi. Ka san yadda ake kasafin kuɗi?
Wato activity budget kenan. Na da.
Activity budget. Haka ake kira shi activity budget.
Za a yi kaza, za a yi kaza, za a yi kaza, za a kashe kaza kan kaza, za a kashe kaza kan wannan, za a kashe kaza. Wannan muka sani, aka sani.
Yawanci aka sani. Cewa za a yi kaza ga kuɗin, za a yi kaza ga kuɗi. Kuma yawanci akan kwatanta shi da abin da ya faru a shekarun baya. Yawa za a ce misali akan hanyoyi. A ce shekarar da ta wuce an kashe biliyan 100 misali. Wannan shekarar sai a ce to tunda bara an kashe biliyan 100 a wannan shekarar bara a sa biliyan 120. Kawai sai a ce to shikenan shine budget na wannan shekara, shine kasafin kuɗi na wannan shekara.
Shine activity budget.
Shi ake kira activity budget, amma shi zero based budget. Ba haka ake yin shi ba.
Ya ake yi.
Ana so ka bada bayani dalla-dalla akan duk abin da kace zai shiga cikin kasafin kuɗi.
To.
Sai ka bada cikakken bayani, gafashen bayani da bayani cewa wannan ga abin da za a kashe, wannan ga abin da za a kashe, ga kuma abubuwan da za a yi. A tabbatar da cewa ayyukan nan an tabbatar da su. Ba wai ikwancin activity budget din bane da kawai za a ce za a yi kaza, za a yi kaza, shi kenan a bashi haka.
To aini ban ga bambanci ba, ban ga bambanci ba tsakanin wannan zero based budget din da shi activity budget din, kamar bayanin da kai yanzu.
A'a, abin da yasa nake ce ma akwai bambanci, ka san shi zero based budget za a dauka cewa ma bara shekarar da ta wuce ba a yi komai ba. Activity budget wanda aka saba yi za a ce to bara an kashe biliyan 100.
To
wannan shi sai a zauna a ce to kawai bari abinda zamu yi shine bari mu dan kara ko a rage. Kana gane wa ai?
Activity budget kenan.
Activity budget bari a kara ko a rage. Amma wannan zero based budget sai ka zo ka ba da gausashen bayani akan abinda kace za ka yi. Kuma kai bayanin dalla-dalla cewa ga abubuwan da ya kamata a yi domin a tabbatar an cimma manufar kasafin kuɗi.
To.
Na fata kana ganiya.
Ina binka.
Yawwa. To ba irin wanda aka saba din bane. So ake ka bada cikakken bayanin akan abubuwan da kake yi, sannan ka bada dalilin da yasa kake son abin nan a yi wannan abin a sa shi a cikin kasafin kuɗi.
To ai ta wata tsohuwar budget din ma ana haka nan.
A'a. Kan na bada nake ma bayani. Bambancin su shine ba za a bi abubuwan da aka saba yi ba, matunan da nake ma bayani na zero based budget, amma wancan akan bi tsarin dama abubuwan da aka saba yi. Wannan ba ture su ake a ce a bari a koma abu komi sabo. idan ka ce za ka yi hanyoyi za ka ba da bayanin ga yadda ya kamata a yi hanyoyin kuma ga hanyoyin da ya kamata a yi kuma kai za a ɗauka a rike a matsayin wanda idan ma a ce hanyoyin ba a tabbatar da su ba ba su yi ba ba a yi ba za a tambaye ka bayanin ya akai ba a yi ba ya akai hanyoyin ba a yi su yadda aka zayyana za a yi su a cikin budget ba yawwa to ina da bambancin kenan ka san a cikin activity budget ba a ba da muhimmanci ga mutum ya zo da abin da ake kira defense ba
wannan sai ka zo ka kare kanka
wannan sai ka zo ka kare kanka duk abin da ka ce ba sai ka zo ka kare kanka
to daga
karshen lokaci za a kiran ka ka zo ka kare kanka
to daga a karshen shekara ko kuma idan ana koma a duba bayan rabin shekara kamar ayin wata shida cikin shekara daya a duba a ce me ya faru cikin watanni shida da suka wuce za a kira mutum ya zo ya gabatar da kansa yadda ya kashe kudin da aka abubuwan da ya ce zai yi inda ya kai
ai wannan yawwa wannan shine wani babban bambanci tsakanin wancan kamar nake gaya maka shi a cikin zero based budget ana tabbatar cewa an aiwatar da abin da aka ce za a yi kuma za a kira ka kai bayani daga lokaci zuwa lokaci ba kamar yadda aka saba yi bane babban manufar zero based budget shine domin a tabbatar cewa ba a samu kurakurai da ake samu a shekarun baya ba a ce za a yi kasafin kuɗi na kaza shekara ta ƙare ma ba a yi ba za a yi abu kaza shekara ta ƙare ba a yi ba sai ga ƙarshen shekara za a ce ai cikin budget kila an yi abin da aka aiwatar kila bai wuce kashi 50 ko 60 ba
to ya za a yi da wannan
a zero based budget ba haka ake ba
to ya za a yi
domin idan kamar yadda muke ma bayani ɗazu shine za a yi rika kiran mutane daga lokaci zuwa lokaci domin su yi bayanin dalilai da suka sa ba a aiwatar da budget yadda aka zayyana shi za a yi shi ba kaga wannan gwamnati da muke da ita ya nuna cewa tana da niyya tana da babban niyya na cewa an samu ci gaba a cikin tattalin arzikin ƙasarmu ba za a samu irin wancan abubuwan da nema bayani a baya ba a ce za a yi abu kaza ba a yi ba a yi ta yin gaba a yi baya a cikin al'amuran tattalin arzikin ƙasa ko kuma ci gaba a wannan gwamnatin a yadda ni na fahimce ta abinda suka sa gaba shine a tabbatar aiwatar da shi a samu tattalin ci gaban arzikin ƙasa
ito yaya wannan zai taimake a kasuwanci da masu aikin kwangila da masu gine-gine ya zero budget mai alaka su ya da su yi cudanya
eto wato kamar na gaya maka baya abubuwa ba za su tafi yadda ake yi a baya ba domin yanzu 'yan kasuwa dole su tabbatar cewa suna kasuwancinsu yadda ya kamata masu kwangila ya kamata su zamanto masu gaskiya domin ba za a irin wancan da za a ce an yi kwangila ba ta yi nasara ba wata shekara da shekaru ana kwangila ba gaba ba baya idan aka ce za a yi kwangila abu kaza aka baka to za ka tabbatar ka yi aikin nan
to jama'a saboda karancin lokaci nan za mu tsaya sai makon gobe mu ci gaba a madadin baƙonmu Samaila Ibrahim Rimaye da Julie Gresham wadda ta shirya mana sauti ne Salo Garba ke cewa ku huta lafiya da kasancewa cikin ƙoshin lafiya daga nan sashen Hausa na murar Amurka a birnin Washington gundumar Columbia.
To a gaida malamai ana tare da sashen Hausa na murar Amurka daga nan birnin Washington DC ga filin ra'ayi daga bakin mashi.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murar Amurka. Suna na Zaido Bala Kofa sabuwa birnin Kebbi shugaban kungiyar murya talaka na ƙasa. Ina kira ga kwamishinan 'yan sanda na jihar Sokoto da mataimakin Sokoto General mai kula da jihohin Kebbi Sokoto Zamfara da cewa ya kamata a ce kun gaggauta yin bincike akan 'yan sandanku da sun kai ma wani matashi kisan gilla a jihar Sokoto saboda gaskiya jami'an jihar Sokoto na 'yan sanda da 'yan civil defense suna cin zarafin matasa suna sanadiyar rasa rayukansu. Kwanaki 'yan civil defense sun yi sanadiyar mutuwar wani matashi a jihar Sokoto. Yanzu 'yan sanda sun koma sanadiyar mutuwar wani matashi a jihar Sokoto. Don haka ya kamata a ce kun gaggauta yin bincike, kuma kun tsaya kun saurari Voice of America kamar yadda mataimakin Secretary General ɗin 'yan sanda tambari ya bo yayi hayyadda wani rikici a jihar Katsina. Don haka hukumomin 'yan sanda a jihar Sokoto alhaki ya rage naku, da wata Allah Ubangiji ya ƙala tona asirin duk waɗanda adda hannu wajen yi man matasa kisan gilla.
Fata alheri gare ku sashen Hausa na muryar Amerika. Sunana Mudassir Muhammad Tafawa Gulewa. Yau Litinin ina son bada ra'ayi na kan 'yan majalisarmu na dattawan Najeriya su yi kokari don Allah su bi abin da yake doka a game da batun tantance ministoci da za su soma a gobe Talata in Allah ya kai. Domin saboda mun so mu ji labarin cewa wai suna so su kawo wani doka wanda kuma bai cikin tsarin kundin mulkin Najeriya, akan cewa wai shi ministan da aka kawo a kowace jiha sai sanatocin da suke wannan jihar kamar guda biyu sun amince kafin a ce an ya wuce wannan skribin din. To gaskiya wannan bai kan doka kwata-kwata, ba mu amince da shi ba. Su yi kokari su kawo mana abin da zai kawo mana zaman lafiya wanda yake kan doka, ba wai abin da zai kawo rudani da hayaniya a ƙasa ba. Da fatan wannan kiran ta kai ga kunnansu. Na gode. Mai magana Mudassir Muhammad Tafawa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala da barkun sana. Aminu Mishari na garin Garbake da kamar kuma ta Bali jihar Taraba tarayyar Najeriya. Dangane da samun ci gaba da yawan kashe-kashen bama-bamai da ake lakabawa da ɗan Boko Haram wanda suke sa yaran 'yan mata suke yi, hakika wannan al'amari daban takaici. Ganin cewa yaran 'yan matan na ƴaƴan wasu ne kuma ake amfani da su, hakika wannan zalunci ne babba. Ya kamata waɗanda suke sa yara su yi wannan aiki su yi karatun kana so cewa wannan al'amari masifa ce wanda zai iya kuma komawa kansu. Da fatan idan masu shirya ne Allah ya shirye su, idan kuma masu shirya ba ne Allah ya wargaza lamarinsu ya ba wa hukumar Najeriya ko in ce jami'an tsaro dama su samu daman kawo ƙarshensu a faɗin nahiyarmu ta Afirka. Baki ɗaya na gode. Mai magana a Bidin Shayi na garin Garbace da kuma kuma ta Bali jihar Taraba tarayyar Najeriya. Biyo mai ƙasar Jima.
To madalla, masu haro ga labarai a takaice kafin mu sallama.
Wasu 'yan mata guda biyu da ake kyautata zata 'yan kungiyar Boko Haram ne sun kai tagwayen harin ƙunar baƙin wake na bom. Suka kashe akalla mutane 9 da raunana mutane 29 a arewacin ƙasar Kamaru. A ranar Asabar ma 'yan kungiyar ta Boko Haram sun kai hare-hare a ƙasar Chadi, suka kashe kusan mutane 40. Jiya Lahadi, ƙasar Rasha ta kaddamar da sabbin hare-hare da jiragen saman yaƙi a kan 'yan tawayen Siriya da nufin taimakawa gwamnatin Bashar al-Assad sake ƙwace yankin da ta yi asararsa. Rasha ta ce hare-haren da ta kai sun afkawa sansanoni guda 63 suka lalata 53 daga cikin wannan adadin. To amma shugaba Obama ya ce hare-haren da Rasha ke kaiwa a Siriya ba komi ba ne illa yaudara. Shugaba Alexander Lukashenko na ƙasar Belarus ya lashe zaben da aka yi a ƙasar da gagarumin nasara. Shugaban ya lashe zaɓe a karo na 5.
To madalla, haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin a hantsin nan, sai kuma can da la'asar za ku sake jin mu da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu ƙatarwa, ciki har da shirin ilimin garkuwar ɗan Adam na Yusuf Aliyu Harande. Yanzu a madadin Jummai Ali da Julie Lazar Gresham da kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya Malam Charles Hall da ya riga mata, a nan ne Sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.